Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 26 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labarai.
To Baballe, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, yayin da take Allah wadai da ɓarimota da Rasha take yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa. Ziyarar da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ke yi a Taiwan yayin rangajinta a nahiyar Asiya a cikin watan Agusta ta sa China ta maida martani mai gauni, inda mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan Pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri. Kana a Najeriya, wasu 'yan bandiga sun kashe mutum 11 tare da raunata wasu 13 a wasu unguwanni a ƙaramar hukumar batsari na jihar Katsina.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya 'yan fashin daji sun yi awon gaba da mutane da dama da suka hada da mata da ƙananan yara a jihar Neja.
Muna nan mu fara shawarwarin ta yadda za mu hada operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a rufe waɗannan mutane a cikin daga hannun waɗannan 'yan ta'adda.
Wasu malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun yi tsokaci kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadugo ta ƙasa NLC za ta fara gudanarwa a yau Talata.
NLC ta shigo cikin a matsayinta na uba, to kaga kudin shafi kanka ya shafe ka. Mun an ba gwamnati dama ai yayi kokarin ta ne da za a rikonke wannan shiri sun gagara. To kaga ni ya kamata ta matsayinta na uba da uba ta shigo cikin dorin su bare na su gudumawa kenan ba sai inda za a ga a dan maslaha.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, yayin da take Allah wadai da ɓarimota da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswad, sa'o'i bayan da ta amince a fara fitar da abinci da jiragen ruwa. Za a gudanar da jigilan hatsi ne daga Odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu a kan tekun Bahar Aswad da suka hada da Chinamas da Yuzni, inji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq. Kuma za mu tabbatar da an biye wa sharuɗan da aka gindaya na fitar da abinci salon alon. Haka ya jaddada kalaman babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, inda yake cewa duk wani mataki da zai sabawa yarjejeniyar ba zai taimaka wa shirin da aka yi ba. Yana mai Allah wale da harin makamai mai linzami da Rasha ta kai a birnin Odessa a ranar Asabar. Sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce babu wani abu da Rasha ta sanya ma hannu akan yarjejeniyar fitar da hatsi a Istanbul da zai hana ta ci gaba da ayyukan soja na musamman da take yi da lalata gine-ginen soja da kuma auna wasu ayyukan soja. Ziyarar da shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi take niyyar kaiwa a Taiwan yayin rangajinta a nahiyar Asiya a cikin watan Agusta ta sa China ta maida martani mai gauni, inda mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan Pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri. A wani taron manema labarai a jiya Litinin, kakakin ma'aikatan harkokin wajen China Zhao Lijian ya tabbatar da rahoton jaridar Financial Times na ƙarshen mako da ke cewa kashedin da China ke yi akan ziyarar shugaban majalisar sun yi tsauri fiye da lokutan baya da ta nuna fushinta akan wasu manufofin Amurka akan Taiwan. A bangaren China, mun sha bayyana wa bangaren Amurka karara muna da matukar damuwa hangame da ziyarar da Pelosi ke niyyar yi a Taiwan da kuma bayyana adawar mu, inji shi. Mun shirya wa duk wata matsalar da za ta biyo baya. Idan bangaren Amurka ta hakikance akan ziyarar, China za ta dauki kwararren matakan kare kanta da iyakokinta, kuma Amurka ta shirya daukar duk wani alhaki na munanan sakamako da wannan batun zai haifar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wasu ɗan bindiga sun kashe mutane 11 tare da raunata wasu 13 a wasu unguwanni a ƙaramin hukumar Batsari na jihar Katsina. ɗan bindigan da yawan su ya haura 100 sun shigo ne akan babura da bindigogi masu haɗarin gaske. A cewar jami'an 'yan sanda, tuni suka ɗauki matakan kwantar da tarzoma a yankin. Wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya tattauna da kakakin 'yan sandan jihar Katsina Gambo Isa wanda ya tabbatar masa da faruwar lamarin.
Da misalin ƙarfe 7:15 na dare, DPO wanda yake kula da yankin Batsari ya aiko mana da rahoton cewa 'yan ta'adda sama da su 100 ɗauke da muggan bindigu suna ta harba harbe kuma sun afkawa wasu ƙauyuka guda 2 da Katoje da kuma unguwar Turaku. Sun kai harin nan kuma sun karkashe mutane. Aƙalla ba a ƙasar ba an kashe mutum 11 kuma an raunata mutum 13 a wannan hari da aka kai. Kuma zancen da nake maka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina dandanan ya tashi muƙaddashinsa wanda yake kula da harkar operations. Kuma an kinsa shi da jami'an mobile da motoci masu sulke aka tsara da waɗanda suke akan waɗanda suke a wancan wuri domin su tafi su tabbatar da cewa an samu tsaro da doka da oda ta dawo wannan wuri kuma an ba wa waɗannan al'ummomi kariya.
To batun kone-kone fa
DPO ya faɗa mana cewa an ƙona mota ƙera Golf guda 3 sannan an ƙona babura na al'umma waɗanda ba su zo su gani ba guda 3 an ƙona shaguna wanda ake sayar da kayan masarufi kenan guda 2 shine rahoton da ya aiko mana.
Sanshin Malfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yan fashin daji na cigaba da kai hare-hare kan jama'a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Inda ko a cikin daren Litinin ɗin nan wayewar garin yau Talata, ƴan fashin dajin sun auka garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar Neja, inda suka yi awon gaba da mutane da dama wanda akasarin su mata da ƙananan yara ne. Daga Neja, Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoto.
‘Yan fashin daji na ci gaba da aukawa jama’a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya ko a cikin daren Litinin ɗin nan wayewar garin ranar Talata nan. ‘Yan fashin dajin ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a jihar Naija, inda suka yi awon gaba da mutane 12 akasarin su mata da ƙananan yara, al'amarin da ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Alhaji Ɗanlami Shadaɗi ya yi ƙarin bayani.
Misalin ƙarni ɗaya daidai ‘yan bindiga suka kawo hari a cikin garin Shadaɗi, sun ɗauki mutane da dama, sai Allah ya sa dai ba zai kashe ba, amma dai sun ɗauki mutum 13 da mata da maza, gidanta da mata aure da kuma ƙananan yara ‘yan mata haka suka tafi da su.
Dai shugaban ƙaramar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba ya yi ƙarin haske akan wannan hari na Shadaɗin.
Muna nan mu fara shawarwari ta yadda za mu haɗa operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a rescue waɗannan mutane a ceto su daga hannun waɗannan 'yan ta'adda.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Neja dai ta ce tana bincike akan wannan sabon hari, domin kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Monday Bala Kurias ya ce ba su gama tantance ainihin abin da ya faru ba.
When I'm here to get that confirm that report, but I'll confirm later. Mostly the two confusing people there. I had that, but I'm here to confirm.
A ɗaya gefen kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wani mai suna Alhaji Bashiru Abdullahi daga garin Bangi ta ƙaramar hukumar Marigan, wanda ta ce ya ƙware wurin yin garkuwa da mutane sannan daga bisani ya hallaka kasu, kamar yadda kwamishina Monday Bala Kurias ya yi ƙarin bayani.
Of course, things can be secret analysis. Sai baci da yana shi hada baki a sashen mutane ya yi ƙaliyan wani ya riga ya kashe dan wani. Shi riga ya da cewa gaskiya ya yi confession. Bayin musu ba ya ce ya yi wannan muka tambaye shi ne ya sa aka yi wannan lalura. Ya yi shi suna arziki ne da to kudaden sa suna karewa shi yake kai shi bare ya zo na haka sai yake bare shi shi ma ya zama mai tsata mutane wato kidnapping
a halin da ake cike kuma gamayyar jami'an tsaron sun samu nasarar kubutar da wasu mutane 22 daga hannun masu garkuwa da mutanen a kauyen Kuci ta yankin karamar hukumar Muya duk a jihar Niger kamar yadda wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar Niger dauke da sanya hannun kwamishinan ma'aikatar Mr. Emmanuel Umar ta tabbatar Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Kubiya da da labaran duniya kashi na biyu
Hajiyar Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta gabatar masa da kudirin doka na bai daya a cikin hanzari akan bunƙasa masana'antar kera na'urar kwakwalwar kwamfuta da nazarin fasahohin zamani da ake kwatantawa da gimshikin tattalin arziki na zamani. Dama ana sa ran majalisar dattawa za ta ƙada wata muhimmiyar ƙuri'a da yammacin jiya Litinin domin faɗaɗa dokar. Amma shugaban masu rinjaye Chuck Schumer na Democrat mai wakiltar New York ya sanar cewa ruwan sama a gabar tekun gabashin kasar ya kawo cikas ga tafiyar sanatoci da dama da ke niyyar shigowa saboda haka za a jinkirta har safiyar yau Talata. Dokar tana buƙatar akalla sanatoci 60 su amince da ita domin kawar da duk wani cikas da kuma shirya gabatar da shi ga shugaban kasa ya tabbatar wata nasarar da gwamnatin Biden ta ci da ta ce wajibi ne a kare dokar tsaron kasa wadda za ta kuma taimaka wa Amurka ta fafata da China. Kudirin dokan za ta samar da tallafin dala biliyan 52 da wasu gudunmuwa don karfafa masana'antar kwakwalwar kwamfutar da kuma ba da raguwar kashi 25 cikin 100 na haraji ga kamfanonin da za su kafa wurin kera na'urar a Amurka. Masu goyon bayan kudirin sun ce waɗannan taimakon suna da muhimmanci saboda Amurka ta yi gogayya da sauran kasashe da suke kashe biliyoyin dala suna yaudaran masu kera na'urar a kasashensu. A ƙarshe wani sabon kundin tsarin mulkin Tunisia ya ƙara wa shugaban ƙasar iko ya tabbatar da ƙuri'ar raba gaddama cikin sauki kamar yadda ƙuri'ar ficewar ta bayyana sai dai mutane ba su fito sosai ba. Shugaba Kais Saied ya rusa majalisar dokoki a bara kana ya ci gaba da mulki bisa ikon zartarwar shugaban ƙasa yana mai cewa ƙasar na buƙatar a ceto ta daga raunata ta na tsawon shekaru. A watan jiya ya sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Jami'un adawa sun kaure cewa zaben raba gaddamar suna fadin cewa hakan na ruguza tsarin demokradiyya da Tunisia ke kai bayan juyin juya hali a shekarar 2011 kana za ta koma baya zuwa mulkin mallaka. A halin da ake ciki Tunisia na fuskantar matsalolin tattalin arziki kana ta shigar da buƙatar neman taimakon hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa wato IMF batutu wanda talaka ya shafa ma da su sama da shekara guda fiye da ma matsalolin siyasa.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu da batun zanga-zangar kungiyar NLC. Wasu malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun yi tsokaci kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta kasa NLC za ta fara gudanarwa a yau Talata da nuna goyon baya ga yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ASU ke yi da suka shafe kimanin watanni 6. Daga Enugu wakilin mu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani.
Malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa za ta fara gudanarwa don baiwa malaman jami'a haɗin kai a yajin aikin da sun kwashe kimanin wata 6 suna yi kan gazawar gwamnati wajen mutunta yarjejeniyarsu da ita. Dr. Aloy Dimba wani malamin jami'a ne da ke ganin tasirin wannan zanga-zangar saboda za ta karfafa kokarin da kungiyar malaman jami'a ke yi.
To further reinforce African agitation to compel government to
yace wannan zai ƙara karfafa fafutukar da kungiyar malaman jami'a ke yi don sa gwamnati ta fara tattaunawa da ita da gaske ko kuma ta mutunta yarjejeniyar da suka yi. Zanga-zangar za ta sa duniya baki ɗaya ta gane cewa gwamnati tana wasa ne da ita kuma ya kamata a ga mata abin da ya dace. A cewar Dr. Muhammad Auta da ke koyarwa a jami'ar Nnamdi Azikiwe a garin Oka, ya kamata a yi zanga-zangar don jama'a su san cewa Tura ta kai bango.
NLC ta shigo cikin a matsayinta na uba, to kaga abin da ya shafi kanka ya shafe ka. Muna an ba wa gwamnati dama ai sai yi kokarin ta ne ne za a yi rikonke wannan shiri sun gagara. To kaga ni ya kamata ta matsayinta na uwa da uba su ta shigo cikin domin su ba da nasu gudunmawar kenan ba da yadda za a ga a samu maslaha. Ka san su gwamnati abin da ni nake gani kawai shine ba ko bangaren ilimi da muhimmanci ba saboda me kaga yaran su ba ka makaranta a makarantun gwamnati duka private university suke da inda ke yaran su suna karatu a makarantun gwamnati to ai yaran ba za su maza musu a gida da kuka ba za su maza musu da korafi in ya maza makaranta karatu bai kamata ya kara hudu ya gama sun haje shi ne kara biyar ya kara shida sakamakon ya bi aiki akan abubuwan da kuma su din ya kamata su yi kuma su ma su san ya kamata to ka gani yanzu ya kamata a yi zanga-zanga saboda jama'a su sani cewa gaskiya abun ya kai iya bango saboda
sai dai Dr. John Ono na jami'ar jihar Abia ya buƙaci sanin irin zanga-zangar da kungiyar faɗago ta ƙasa za ta gudanar. Yace shin har da dakatar da aiki gaba ɗaya na tsawon wuni biyu za a yi ko tattaki a kan titi kawai za a yi. Idan har zanga-zangar kan titi kawai ne za a yi, to fa ina ganin ba za ta yi wani tasiri ba. Amma idan har an haɗa ne da dakatar da aiki a Najeriya gaba ɗaya, to tabbas za ta yi tasiri. Tun watan Fabrairun da ya wuce ne malaman jami'a a Najeriya suka shiga yajin aiki kan riƙon sakainar kashin da kungiyar malaman ta ce gwamnatin tarayya ke wa ɓangaren ilimi da kuma gazawar gwamnatin wajen mutunta wasu batutuwan da aka tada a yarjejeniyar da gwamnatin ta shiga da ita a shekarar 2009. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Kai gwanna guda hudu mun yi gwanna garkuwan yawuri mun yi gwanna adelu mun yi gwanna sa'idu yau ga shirro a ciku shi a gwanna kuma in ji Allah to cikin gwannonin ga akwai wanda ya fara gwamnati ba sokai ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai yawa. Muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai kan magana tsaye da dan takarar gwamnati ce kawai ta janyo duk rigingimin siyasa da ake ji suna faruwa a jihar Kebbi ko kuma dai akwai wasu abubuwa ne da mutane ba sa da labarin su. Masu muhara a wannan dandali a yau din mutane ne da suka san cike da wajen siyasar Kebbi, watakila a shirin yau mu ji ɗanɗano na wasu daga cikin abubuwan da ba kullum ake jin su ba. Ba tare da bata lokaci ba, bari in haɗa ku da Muhammadu Nasir, wakilin mu na jihohin Sokoto da Kebbi, tare da bakinsa Sani Zauro da Abdullahi Lamba su ci gaba da wannan muhawarar tasu.
To Alhaji Sani, wannan dai ya nuna cewa dukka jayar da ake yi kila ba ta wuce tsaye da gwamna a jihar Kebbi, saboda shi Aliyu ya fito da gihin Mallam Wayo ne tsaye suwa wanda aka gane gihin gwamna Bagudu shi kuma bai buƙatar wannan duk shi kawon gari kike.
To
takarar gwamna ne kawon gari kike haka.
To bai iya gane wannan don na tabbatar da naji a cikin ba gudu yabon mallama mallama ne ba.
Bukanancin da aka yi ma mallamawa aka yi ma Aliyu shi ya sa muka
mu abu da muka zo tsakanin Aliyu da mallama tsakanin a cikin da mallama akwai wata tsakanin su tsane ya ban san abin da ya yi zuwa ba. Abin da
ake ma a cikin an Aliyu ya yi mai.
Kwarai ban ce bai ba. Ban ce bai ba. Ban ce bai ba. Ai dani da kai to hasali za a sada muke dani da kai to hasali ya za a sada muke an gashi babu wani ai babu abin
mutunci idan kawai in bai ka zuna da mutunci yayi ma in kace alal biwa a tiku ban ciwa ban shiga ce a tiku alal biwa a tiku ba ko wasu yawa wani
to sai ku hito ku faɗa mu da nan hidda kenan
wani da a mu ba mu ci a tiku ba mu ci alal da dalili ba ba mu ci alal da dalili ba saura audu lamba ka san kana tsakanin sallah kana tsakanin sallah kana tsakanin sallah a zakanta kaje kana tsakanin sallah shi dan ka yaro shi dan ka shiga cikin kushin lafiya yaran shi dan sun ka shiga cikin alheri sun ka raba shi da ADC yaran shi dan
wallahi
abinda
muka ce a uzu billahi da shi dan ne ko da kuwa sa makiri to yanzu dai alal
alsani
alsani ina fahimce ka sai dai
ina da tausayi na an san mai wannan magana duk abin da ka jiya na hadi na ji shi ga chairman da din chairman ja sannan duk abin da ka ga muna yi mu dan ji PTC na asali idan mun ka bari an kawo wannan abin da ba daidai ba ba mu ko san Allah ba
ku ba masa ba
ba muna
an
ka rubuta ka rubuta ka da kudin da ka ji a jiya ka rubuta ka da
aiki
audu lamba karbuta kudin hakkinka kana ji kana rubuta audu lamba shi rubuta kudin da kake gobe in ya rubuta ka da kudin da kake wallahi sanana to ana biya ni
kaga ni wallahi ba ya ke ba kun muna zuwa mu ashe gumu
to ko
Allah zai kawo wanda zai biya
alhaji Abdullahi yanzu jadiyar PDP ta dauki bakuncin ku kuma za a ce kila ta soma kiza ganin cewa ita ma ta samu wata galaba to akwai wani korafi da yaddo baya bayan an tsaya da Alero ta kada sanata a mazabar Kebbi ta tsakiya wannan annan tumurko ya ce shi bai jaye ba kwace na aka yi mishi ya kuka ji da wannan
a wannan iza shi aka yi kuma daga PAPC aka yi ai kai ai masa haka da an madali ai release ko jama'an mutanen binnin Kebbi da Bozara Kargo sun nuna kauna ga release ko daga na aka kulla muna hunki aka ji aka ce a ji a kulla mai shiri a Kargo da binnin Kebbi mu mun san ma kide kuma yanzu shirye-shiryen da suke da shi ba fito a je zabe bane sun san ba su yi aiki ba ba a iya cin zabe abinda an niyyar su a je a shirya da jami'an tsaro da jami'an zabe a ce kurun a turo zuwa 12 ai musu announcement a ci zabe don mun ga an muna ga haka dan ga local government lokal gamin ko guda ba inda suka tsadi amma suka ce su suka ce yi dawa dawa aka ji hukuriya sannan da kuriya nawa aka ci da nawa kuriya nawa ka faɗi a kwada mu ne tsakani da Allah
to amma
lagan lokal gamin da aka yi a kwada mu ne lokal gamin 21 a kwada mu ne lokal gamin ta ci zabe da kuriya kaza an kada da mukinin kaza babu inda aka yi
Alhaji Abdullahi
akwai tuna ake dauka ana sai a rubu ana a rubu ar turo cikin dakuna nan ya wuri mun san gidajen da aka yi aka sa ƴan sanda su ke ba su aje a cika a cikin kuri'a wayannan zalunci ne aka yi babu
Alhaji Abdullahi wannan zaben ƙananan hukumi da kake magana hukumar zabe mai zaman kanta ta jiha ita ke shirya shi wanda kuma hukumar zabe ta INEC ta shirya shi ba ka gana
akwai wani ba shi ba shi ansa bai ba shi ansa wani ba shi ansa
sai namu takardu sai ƴan takara hukumar INEC ta koyi takardu mu take aiki da shi me yasa akai muna
ai
aka ba su akte duk inda muka ga wani akawo motsa to so ake hada ka mu ya sa
mu ake
kuma kowa ya ta sheda
Allahi to Allah sai bane aka da bai san bai ansa
mutanen jihar Kebbi gaba ɗaya
bari ya kare kuka mai da ansa
muka taro a stadium an ga abin da mun kai aikin Aleru ko aso ko aso kai aje wace aje mu ba wannan magana da yin ba siyasa da rishin adalci aka shirya hukum ba mu tare da shirin adalci amana mu aka ci kun ba mu yadda an ci amana mu hakkokin mu aka hana Allah zai kawo wanda zai biya mu
to Allah ta ni mi zaka ce
to abinda dai mun kai gwanin guda hudu mun yi gwanna garkuwan yawuri mun yi gwanna Aleru mun yi gwanna Sa'idu yau ga shi zo a ciku shi a gwanin kuma in ji Allah to cikin gwanonin da akwai wanda ya farko na ci ba sokai ba mu dai abun da muka roki amma kada ka sakani sakani ka da kan ta inta ba kada ka sai inta ba bani ba bani ma mu kaddama ka bari in ni gama kan mu zabe ka kawaza kawaza ba mu abun da mu ha gani gwamnati hudu an kai jiya kai babu gwamnati ba an babu gwamnati da an kai nan laifi ta ko wani ke in garko ya kai zuwa ci garko ya kaza muna tare da kai an kai Aliyu ya kaza muna tare da kai an kai sai zaki da ya kaza an yi lokacin da an kace mu ni da ni sanzo saboda ina da Aliyu
wani tasiri da ɗakin da kasa an kashe min kaya duk kana cikin kai a cikin lokacin ta da kai mun kai siyasa fita ta ci kuma ku ta tasiri da ga ta da kai mun kai amma akan an ka zo kamfe a soci aliyar a soci abin shi to na bar wannan siyasa ne rubuta a teku ni kun bayan tsari muna zanne da ni da kai an tsoke an kai ofishin security tun da karfe 7 an kai har karfe 3 da dare akai na ta da Aliyu an tsoke ni daga nan sai askari an kai ni Abuja ofishin security ka tambi a daukar jiya cikin dare ban kokarin ta adina saboda ina tare an kace ni dan ta adda Aliyu ce kwarai saboda haka to yanzu wannan siyasa da muka taho Aliyu da Abba sun so haka ni ga gwamnati a teku ba gudu an ka taho kana ganin auda lamba kai a cikin mun sai dakin gari ko lokacin na jami'a dai kana nan aka samu mota an ka buge min gida na duka aka wani aka buge sai da ni walayi akan Nabi Aliyu saboda haka mun banci Aliyu gaba garan banci Aliyu ya sace teku ba gudu
mutanen jihar Kaduna
mutan da kuma an kuma musu adalci Allah musu adalci da ba su gona na kwari
to ban gani ba gani
wallahi ko ka alhamdulillah kai kina lokacin kana can yawo ka mance na inda ka shigo cikin gari ka sa cikin ya adalci
ina yawuri yanzu ka magana da nake da kai ba ina yawuri
to yanzu ka yi misali
da yawuri to
da
kan abin da mutanen birnin kan sa huna da mutanen kokole sa huna a waya muna
ko da alhamdulillah sun unguwan kokol sun unguwan Allah ba su gwanin cikin wadin su cikin dare su
mutane ku ba ku da haki mutane ya ruba su da haki yo hanya
da ke da ka da arkun ku ayyaki ko kai ka san ya wuri ayyaki
a ni ka ya wuri ba ayyaki ba an dai ci amana mu aiki ne su idiya a ware arke za a karkare aka zo aka yanzu wato wanda ba
su da lamba wani tsoron Allah
ko wata uku mai ba
alhamdulillah ko kuna son hukuma kan magana aikin gwamnati muna magana akan siyasa
ni ba kada siyasa ta dake ban aikin gwamnati
ina wani magana ni ko ina kira
baki kabin kan ake ga ta hedda in takarar
kuma ni an muna aiki ya wuri yugo nan ba mu na ba in ko an yi azo a gwara mu na
alhamdulillah
kuma nan da sai za ta
Nace da dan takarar gona mutane da sun san ministan shari'a yana da ra'ayi da tsayawa takarar gona kwatsam sai aka ji ato ya jaye daga tsayawa na takarar din ko
bari wada ba wannan da ka dauko bari wada ba
to ga shi kuma malamai to muna da shiri guda daya tilau hadin da ya rage mana da zamu kawo muku mu kammala wannan muhawara rana ya ce kuma wannan shiri din zai dubi wasu daga cikin dalilan da suka hana ministan shari'a Abubakar Malami ya janye daga takarar gwamna na ita jihar Kebbi din yanzu kan a madadin su bakin namu wato Alhaji Sani Zauro da kuma Alhaji Abdullahi Lamba tare da shi wakilin mu Muhammad Nasir da shirin muhawara din Ali Mustafa Sokoto ne a Washington jama'a huta lafiya
to gai da Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to baban da a takeice Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jere tajin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa yayin da take Allah wadahin da barin wuta da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswad sa'o'i bayan da ta amince a fara fitar da abinci da jiragen ruwa za a gudanar da jigilan hatsi ne daga Odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu akan tekun Bahar Aswad da suka hada da China Musk da Yuzni inji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq kuma za mu tabbatar da an biye wa sharuɗan da aka gindaya na fitar da abinci salon alun Haq ya jaddada kalaman babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres inda yake cewa duk wani mataki da zai saba wa yarjejeniyar ba zai taimaka wa shirin da aka yi ba yana mai Allah wadai da harin makamai mai linzami da Rasha ta kai a birnin Odessa a ranar Asabar.
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya taimaka an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC